Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji hira ta musamman da zababben gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi.
Mun sa waɗansu kudurori guda 12 da muke ganin idan Allah ya bamu nasara za mu aiwatar da su domin cigaban jihar Jigawa da al'ummar ta baki ɗaya. Waɗannan ajandodi guda 12 sun kunshi dukkan fannukan rayuwar jihar Jigawa.
Za ku ji waɗanne ƙudurori ne. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kaya zai gabatar mana, inda yau ma tattaunawar ta karkata kan yankin Nima da ke birnin Akra a ƙasar Ghana. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar, da kuma wato to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. ‘Yan sandan Kenya sun ce mambobin wata ƙungiya asiri 47 waɗanda fastonsu ya yaudare su cewa za su haɗu da Yesu idan suka mutu da yunwa sun mutu. Tawagogin bincike sun gano gawarwaki 26 a cikin wani ƙaton kabari a jiya Lahadi a garin Melinda da ke gaɓar ruwa a wani fili mallakar fasto ɗin, inda adadin mace-macen ya ƙaru daga waɗanda aka gano a makon da ya gabata. Paul McKinsey shi ne shugaban cocin Good News International, ya shaida wa mambobinsa cewa za su haɗu da Yesu idan suka kashe kansu da yunwa, kuma wasunsu sun gaskata shi. ‘Yan sanda sun samu bayanan da ke nuna cewa akwai yiwuwar a samu ƙarin waɗanda abin ya shafa a filin Paston. A lokacin da ‘yan sanda suka kai samame wurin, sun tarar da mutane 15 da suka galabaita saboda yunwa, huɗu daga cikinsu tuni suka mutu. Jami'ai na fargabar yiwuwar mambobin cocin sun ɓuya kar hukuma ta kama su, fasto ɗin yana tsare. Tsohon shugaban ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗa jiya Lahadi cewa idan ƙungiyar G7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha, Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga Ukraine. Ƙungiyar ƙasashen 7 masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan. Ƙasar Rasha da yi ta sha yin barazanar kawo ƙarshen shigar ta yarjejeniyar hatsi da aka cimma, wacce za ta ƙare a ranar 18 ga watan Mayu mai zuwa. Medvedev ya faɗa a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa wannan tunanin na wawayen nan na ƙungiyar G7 game da hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasarmu kwata-kwata yana da alfanu da ba a nufa ba, saboda haka na nufin za a iya maida martani ta wajen fitar da kaya daga ƙasarmu, ciki har da nau'ukan kayayyaki masu muhimmanci ga G7. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Raya Ƙasashe ta Amurka USAID ta tura tawagar ƙwararru kan yaƙi da bala'o'i zuwa ƙasar Sudan domin daidaita ayyukan jin ƙai yayin da ake gwabza faɗa a ƙasar, kamar yadda shugabar USAID Samantha Power ta bayyana a jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Power ta ce tawagar ba da agajin bala'in za ta fara aiki ne daga ƙasar Kenya a matakin farko, inda ta ƙara da cewa ƙwararrun na aiki ne tare da ƙasashen duniya da abokanan hulɗa domin gano abubuwan da ake buƙata da kuma kai agajin jin ƙai ba tare da wani haɗari ba. Rikicin ya ɓarke ne kwanaki 8 da suka gabata tsakanin sojojin ƙasar da dakaru 'yan sa kai na RSF da ya haifar da matsalar jin ƙai, lamarin da ya kashe ɗaruruwan mutane da ritsawa da miliyoyin 'yan Sudan ba tare da samun abubuwan buƙatun yau da kullum ba.
A gaida Muhammad Hafiz Babulle da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnan jihar Jigawa mai jiran gado Malam Umar Namadi ya ce mutane masu kishin al'umma da ilimin kwarewa a fannoni daban-daban ne kawai za a nada mukamai a gwamnatin da zai kafa, bayan rantsar da shi a ranar 29 ga watan watan gobe a hira da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri. Malam Umar Namadi ya tabo batun kudurori 12 da ya tallata wa al'ummar Jigawa kafin zabe. Yana mai cewa su ne za su kasance alƙiblar gwamnatin sa kamar da za ku ji a wannan hirar.
Mun sa waɗansu kudurori guda 12 da muke ganin idan Allah ya bamu nasara za mu aiwatar da su domin cigaban jihar Jigawa da al'ummar ta baki ɗaya. Waɗannan ajandodi guda 12 sun kunshi dukkan fannukan rayuwar jihar Jigawa. So ba abu ne za a ce za a yi ɗaya yau gobe abu ɗaya ba. Abubuwa ne za mu fayyace su dukkansu mu tsara su daidai da gwargwadon yadda aiki zai tafi. Saboda haka za a iya ɗaukansu a lokaci ɗaya kowanne ma'aikata tana aiwatar da wannan aikin. Gurgudan abin da ya samu sannan kowanne kwamishina ko kuma shugaban wannan ma'aikata za mu zauna da shi mu nuna masa ga abin da muka yi ga abin da muka dauka kodireniya za mu yi kuma ga abubuwan da muke so mu yi ga abin da muke ga yanda muke a yanzu ga kuma abin da muke so mu kai ga wannan lokaci
kamar ana buƙatar da garan bawon ma hukumomin gwamnati ne misali ko ma a kirkiro wasabi misali dan watakila aiwatar ko kuma waɗanda ake da su za a yi amfani kawai
to za mu duba a yanzu dai wanda muke da su muna ganin za su iya tafiyar da abin da muke so mu aiwatar to amma idan hali ya bada yi bukata ta taso ta yi waɗansu garan bawul a yi gyare-gyare za mu yi domin bukatar mu shine wannan abin da muka kudure ne aiwatarwa mu samu hanyar da za mu aiwatar da shi idan hali ya nuna cewar kafin mu cimma burinmu na aiwatar da wani abu sai mun yi wani gyara to insha Allah za mu yi shi.
Zaka gaji gwamnatin da kuka yi tare kusan shekara 8 da an yi garan bawul na manufofi da alƙiblar gwamnati la'akari da waɗancan ajandoji guda 12 da aka yi wa 'yan Jigawa tallansu.
To ai zancen kamar yadda kace tare aka yi gwamnatin nan da mu kuma dukkan abubuwan da aka gudanar tare aka gudanar da mu so and kuma duk abin da ya taso yanzu za mu ga mu ci gaba da abin da inda za mu dora inda aka tsaya. But inda akwai wurin da yake nan a gyara shi a duba shi za a yi wannan ai domin ai abin ya danganta ga zamanin ga lokacin da muka shigo watakila abin da muka shirya a shekara ta 2015 watakila yanzu a shekara ta 2020 ko wannan tunanin namu ya canza to sai mu canza wancan abin ba wai mun soke wancan bane za mu canza shi ne domin ya zo daidai da zamanin da muka zo.
Akwai wani shiri na musamman da gwamnatin Namadi za ta yi domin ƙara jan hankalin watakila development partners ɗin nan su zo su tallafa wa Jigawa domin tana da bukatu dama da hagu.
Duk wanda ya kawo mana taimako domin ya taimaki al'ummarmu za mu ba shi haɗin kai domin mu ma buƙatar mu shine mu san yadda za mu taimaki al'ummarmu.
Ya za ka haɓaka tattalin arzikin Jigawa?
Noma shine tushen arziki ba na ko ina ba wai na jihar Jigawa ko ma na ko ina a duniya yanzu. Saboda haka in Allah ya yarda za mu yi amfani da shi mu haɓaka tattalin arzikin jihar Jigawa domin idan ka inganta noma ɗin ya fito sannan za ka samu jawo kamfanonika da za su zo su sarrafa wannan kayan amfanin gona da aka yi. So ta wannan hanyar za ka haɓaka tattalin arziki sannan kuma za mu ga cewa mun ba da fifiko kananan masana'antu sannan mun duba hanyar da za a yi matasa a samu musu aikin yi da sauransu.
Gwamnatin da Nabari zai kafa dawa-dawa za a yi zata za su kasance a cikin ta.
Dukkan mutumin da yake da kishin jihar Jigawa yake da tunanin cigaban jihar Jigawa kuma yake da kwarewa da kuma ilimin yadda za a haɓaka tattalin arzikin jihar Jigawa yadda kuma za a rage talauci a jihar Jigawa yadda kuma za a ga cewa an bunƙasa tattalin arzikin jihar Jigawa. Duk mutumin da yake da irin wannan qualities din yana tare da wannan gwamnatin in Allah ya yarda.
Sababbin gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata tawagar 'yan kasuwar India 50 ta fara ziyarar kwanaki hudu a ƙasar Rasha yau Litinin ɗin nan yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikinsu da ta ƙaru biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. India da Rasha dai suna tattauna kan yarjejeniyar kasuwanci ba tare da haraji ba, kamar yadda ministocin ƙasashen biyu suka bayyana a farkon makon nan yayin wata ziyara da mataimakin Prime Minister Rasha Denis Manturov ya kai zuwa New Delhi. A cikin 'yan watannin da suka gabata, Moscow ta zama ƙasar da ta fi kowace ƙasar samar da ɗanyen mai ga India, yayin da takunkumin da aka ƙaƙaba wa Rasha ya sa ta neman ƙarin cinikayya daga ƙasashen Asiya. Daga ƙarshe, jami'an Somaliya sun faɗa cewa rukunin farko na 'yan Somaliya waɗanda suka tsere daga rikici a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan sun isa ƙasar Habasha. ‘Yan Somaliya 27 da suka haɗa da mata 4 sun isa ƙasar Habasha bayan tsallakawa garin Metema da ke kan iyaka ranar Juma’a. Kamar yadda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya shaida wa sashen muryar Amurka na Somaliya. Daya daga cikinsu shi ne tsohon ɗan jaridar sashen Somaliya na BBC, Abdulsalam Hariri, wanda ya je birnin Khartoum a ranar 5 ga watan Afrilu domin halartar bikin tunawa da fitaccen mawaƙin Somaliya Muhammad Suleiman Tubek. A jiya Lahadi, Hariri, wanda a yanzu yake bayar da labarin al'ummar Somaliya da ke ƙasashen waje, ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa ya isa birnin Hargeisa na Somaliland. Kwana guda gabanin ranar da zai bar birnin Khartoum fada ya barke. Karshen Junior kenan.
A gaida Muhammad Habis Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 11:08 na safe kenan da minti 11 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 19:40, 19:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. Madalla yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkin mu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu shirin zauren matasa na VOA yana garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana, wato Accra. Kamar yadda wakilin Moridon Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan ƙalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta ƙabilu daban-daban na Afirka. Yayin da wasu daga matasan suka fara ɗaukar ɗumi, wasu sun ce a ƙara haƙuri kan tafiyar hawainiya da ci gaban yankin ke yi. Matasa, kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren mana.
kamar dai ciyawar nan
ta kai tausayi zuciya a ringa tausayi zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka in dai leadership bai baka anya ba in ka fitan kai wani abun da zai kawo tashin hankali ma leadership makanka ne don akwai dokoki diwa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar yadda suke magana roadin mu gaskiya ne facilitating toilets mu facilitating hospital facilitating school na karanta da matasa yara da za su taso bayan goben mu ba mu nan su ma za su tsaya su taimaka ma nima nima ya samu suna shi yasa muna rokan sarakan mu su muna hankuri sai muna hankuri fa muna rokan su ke sa ni na magana na duka kenan nagode
sunana Tobi Abdulrazak Mawuko sarki musulma yagbawa amma ban sai wurin ba sarauta na ya kai ga yagbawa baki daya ba wai she musulma yagbawa ba aha abinda yasa na fada abinda yasa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na yagbawa sun biyo ni wato na deal da musulmai suka dai su ne ya zanyi da su don su ma ba su da sarki ya zanyi da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai wannan da suka hassasa wanga taro wallahi alle musu albarka alle musu albarka na shigo na san dai ai maganganu da dama ban so zo sai ana mamaita abinda aka riga aka fada abinda yake akwai ne ina ji sarki 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 sunan sarake kawai ake ta kira wato dai ba mai mufta cikin mu ma da mu cikin abinda yasa nace da mu cikin so da yawa shi angulu da sawaba abinda ke gudana duka suna yawan kira na ko cikin dare ma su brief na abinda ke gudana domin me su ma suna kishi nima ne domin su ma suna da abin yi amma sai su bari su shiga gari su especially Batun Road unga don da wasa ta na fita ba fito wani wuri nace bari mun gangara kasan nan ga sai amini nace mun bi street ga nace traffic gaskiya ne masa mini muka bina less than 2 minutes na kai lesson pharmacy less than 2 minutes albarkacin consent kenan sai sale muku albarka na biyu kuma na ga kamar suna kokari kwarai domin ni mai gyaru amma suna ni support what you need kamar mu sarakuna da assemblyman especially assemblyman suna ni support su kwarai amma wani fanni kuma assemblyman kuma na duban kamar no aikin su ne in zai wani abu me yasa ba musu shawara ko kuwa ana so a karbi iko na hannunsu ko ba haka ba wannan duka muna shiga cikin yau da kula amma har wayo magana na magana bai kare ba amma na san da sannu an kai wurin ya kai ma shi angulu ya saduda wai shi ya fida hannu bai sa baki cikin wangan abinda batun nima kuma na ba shi hankuri yake cikin har wayo domin aka ce nima wato na ce adama mu bi da karkara mun ga duka abin gane ina da fadi amma sai mu isinga nima isinga ba mu samu wani development kwatanci kamar Batun Road na kuka yinga New Town mamu bi da duka asphalt wuran amma mu dai ba sa abin da yasa ba har matarin ma muka meet ya sunanta ma Ajia Salma tare muka yi minti har ta ba muka ba ta up to match ko kamar ba mu ji wani abu ba an fito road a demonstration ai zanga zanga amma na ga wai rana ba ta kariya she word ya ta kariya ko ba haka ba ta ji kunya she sa ya kai ga abin nan a kwana tashi mun kai match kenan so mu san cikin miyaki isa abin da muke jira kenan bannan sai sofa ta kira assembly mai ko ta kira consent ta musu wani magana bade mun dai sani ba gaskiya ne mu sara ku na gaskiya aka yi magana instead of mu tashi ko mu kira youth cikin me yake mu ba support din nan ba su samu wannan ina ga damu su kenan wallahi ina ga damu su kenan su ma ba su san su wuci su yi abin da zai kawo damuwa ce kamar manyan nan su yi abin da bai kamaci ba she sa so dai wannan ga suna reserve ba babar da dama saboda me manyan nan guwa amma she gaskiya inda mun fadi gaskiya she muna ga mun manyan kuma da sauran mu shi sa wurin da zan saya kenan. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamin zata da wani magana duka da maku gabace ni cikin yanayin da kuka ganin ga ina kan hanya ni na manta ma kamar akwai don a waje agam da safin ga amma ka san yanayin mu wai wani ya ji aka wani ya tuna safin na kwalebu ne na zo gida zan shiga goma ya klasi suna ke no shi da mun kuma shi na sai ba ka zo ban ce gaskiya da amma ban yanzu ce no daga ta da klasi one other important more don klasi ko gobe safin na yango da mata samuna gode ma Allah jalla wa alayka ya kan mun ga bigi mai albarka dan batun nima ake yi kamata ai tunan mun ce mu yaran nima ne mun ne soyayya da kish mun nima wallahi wai idan mutun yayi abu in baka kai mai addu'a ta ka zage shi concern wallahi suna kokari ba don mun ga idan wasu nan gaba mun ji assembly mun isma mu samu wani tangarda amma wannan bai hana mu muzo mu patch up things kuma kokari dai suna yi ba sai kaji ma ba don mun start da watun yan wiwi ganin amma da yake wanda mai suka start su biyana da sauransu nan ba ma ba baya ba yasa abin da kamar ya kaci abin ya base kan baki stitinga stitinga kuma alhamdulillah kuma na tafiya yanda ya kamaci na biyu stitin mu da muke yin ganga ake kuwan kamar anzo ya munan nan mu da McNaldo mu yi magana ya ce anzo last two shi ya ko mutane mu da aja sa mun zama miti ta ce muna anzo yau shi da zo wallahu a'lam amma abin da ke cikin sakon sun ga muna wai cikin match wallahi ba ku bi mu na ransuwa ko ba ku bi a sanin mai ransuwa muna nan mu devote time mu isan match ne kai after 6 match ba mu ga ba mu ce end of match after 6 match week na ya end zuwa 10th ba mu ga wani alama ba kira concern ba kira sanin member wallahi nearness na lead crusade na wallahi na lead crusade mu asami me mu lead crusade na domin ba wanda ya fi mu yan kumin gafa new town wani adabaka wallahi ni ma ke samu abubuwa da yawa kuma ni ma ke samu both parties ko MPP ya lose ni manga wallahi samu vote da wefi ta adabaka in NDC win can ina samu vote daga ifi can why not mu aka ba mu baya na bi kuma muna da abubuwa da yawa da yake assembly kuma yayi under watching ya sunanta Aja Salma kamata idan ke da mutum ba kuma cikin akida daya amma idan me shi yace maka kala Allah kala rasul aka samu amfani shi ke maka zata da wannan hukuncin nan
mu dakata anan matasa makun gobin Allah yake mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin matasan nima da ke kasar Ghana da wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
kuma da line yanzu kuma sai sharhin jaridin Najeriya
zamu fara sharhin jaridin ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridun Najeriya dai ta mai da hankali ne akan roƙon ahuwa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai barin gado hewa ƴan Najeriya inda ya buƙaci su yafe masa a shekaru 8 da ya shafe yana kan karagan mulki shugaba Buhari mai barin gado ya buƙaci ƴan Najeriya da su yafe masa ne a sakon sa na sallah ga ƴan Najeriya to sai dai a inda yake neman yafiya ga ƴan Najeriya jaridar Sahara Reporters ta ruwaito kungiyar nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira SARAF na kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gudanar da bincike akan gangan mai miliyan 149 da suka ɓace ko kuma su gurfanar da shi a gaban kuliya kungiyar SARAF ta bayyana cewa dole ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai barin gado ya gudanar da bincike akan waɗannan gangan mai da suka ɓace a matsayinsa na shugaban ƙasa kuma ministan man fetur a Najeriya na shekaru 8 ita kuwa jaridar Fanga ta ruwaito kungiyar nan ne ta IPOP mai kishin kasar Biafra na cewa ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hanzarta sako Nnamdi Kanu shugaban kungiyar da aka garkame idan har yana so ɗan Najeriya musamman ma ɗan yankin kabilar Ibo su yafe masa bangaren da buƙatar neman ahuwa da ya gabatar wa ƴan Najeriya a cewar kungiyar cigaba da tsare Nnamdi Kanu wanda tin ne kotu ta bada umarnin a sake shi bisa beli. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaranta kamar sauran jaridan duniya ta mai da hankali ne akan rikicin cikin gida na kasar Sudan, inda ta bayyana cewa yanzu haka daliban Najeriya da ke karatu a kasar ta Sudan sun tsallaka zuwa kasar Habasha domin kaucewa yakin cikin gida da ya kaure tsakanin shugabannin sojojin kasar. Dubban daliban Najeriya ne yanzu haka ke karatu a kasar Sudan, inda kuma suke kira ga gwamnatin Najeriya da ta hanzarta daukan matakai na fitar da su daga kasar, kamar da sauran kasashen duniya suke kokarin fitar da yan kasar su da rikicin kasar Sudan ya ratsa da su. Ita ma jaridar Tribune ta ruwaito tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Peter Obi yana kira ga gwamnatin Najeriya da ta dauki matakan da ya kamata a matsayinta na gwamnati na ceto yan kasar da rikicin kasar Sudan ya ratsa da su a kasar. Peter Obi ya bayyana wa gwamnatin Najeriya cewa hakinta ne ta bi da hanyoyin da ya kamata na ceton yan kasar kamar da sauran kasashen duniya ke yi. Ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito ofishin jakadancin Najeriya da ke Khartoum, Sudan na kira ga daliban Najeriya ne da su watsi da sanarwar da kungiyar dalibai na yan Najeriya da ke Sudan ta fitar, tare da yin kira ga daliban da su zauna a makarantun su ko kuma inda suke domin kaucewa fadawa cikin rikicin. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona a yayi, to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya tafi gona a zuwa kame shi a jinsu ya ba da abin da bai da shi ko kuma a halin shi.
Sauraron shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da kuma Chadi, karfe 3 agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
To ga Hafiz din ya dawo da labaran duniya a takaice.
‘Yan sandan Kenya sun ce mambobin wata kungiya asiri 47 waɗanda faston su ya ɗaure su a yau dare su cewa za su haɗu da Yesu idan suka mutu da yunwa sun mutu. Tawagogin bincike sun gano garoki 26 a cikin wani katon kabari a jiya Lahadi a garin Melinda da ke gaɓar ruwa a wani filin mallakar fasto ɗin, inda adadin mace-macen ya ƙaru daga waɗanda aka gano a makon da ya gabata. Tsohon shugaban ƙasar Rasha Dmitry Medvedev ya faɗa jiya Lahadi cewa idan ƙungiyar G7 ta ɗauki matakin hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha, Moscow za ta mayar da martani ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar jigilar hatsi da aka cimma a tekun Bahar al-Aswad da ke ba da damar fitar da hatsi daga Ukraine. Ƙungiyar ƙasashe 7 masu arzikin masana'antu na duba yiwuwar hana fitar da kayayyaki zuwa Rasha gaba ɗaya, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Kyodo na Japan ya rawaito a makon da ya gabata, wanda ya ambato majiyoyi daga gwamnatin Japan.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika a koda yaushe muna nan a Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai injiniyar mu Helen, ni Mahmud Lalo nake cewa auna lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya.